Daga murya Amurka a Washington DC.
Ga jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fayi. A yau Litinin 18 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda ake samun yawaitar sace-sacen ɗaliban makaranta a Najeriya. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu, ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana.
Masu sauraron mu, barkanku da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci. A wannan makon, shirin namu zai tabo batun yawaitar sace-sacen ɗalibai a arewacin Najeriya, musamman ma a ƴan kwanakin nan, inda muka gayyato manyan baki da za mu tattauna da su. Kana shirin zai leƙa ga likita domin bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata mai azumi ya yi sahur da su. Idan da lokaci, za mu garzaya ɓangaren ƙwalama domin mu ji wani irin sabon salon girki ne baƙuwar mu ta zo mana da shi. Tuma dalla. Sace-sacen yara ɗalibai a arewacin Najeriya a makonnin da suka gabata wani abu ne da ya jawo shakku tsakanin 'yan ƙasar. Wanda wannan sace-sacen yara ɗalibai da kuma garkuwa da mutane a arewacin Najeriya ba sabon abu bane a ƙasar. Sai dai abin da mutane ke tambaya shine yaushe za a kawo ƙarshen sa. Masu sauraron mu, abin da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe.
Idan kana baki ko sai a haika, idan ka falka ba ka danno.
Ba inda muka gayyato su ne
Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited.
Suna Dr. Faruk Bibi Faruk, ni malami ne a jami'ar Abuja na koyar da siyasar tattalin arziki.
Sai kuma wadda take tare da mu ta wayar tarho ita ce.
Sunana Najatu Muhammad.
Tuma dalla.
To Dr. Kabir, ina fara da kai ganin cewa garkuwa da yara ɗalibai domin karɓan kuɗin fansa a Najeriya wani abu ne da ke ta wato maimaita kansa. Idan aka duba a baya, an taɓa sace 'yan matan Chibok, 'yan matan Dapchi, yara a wato ɗalibai a Kagara, akwai Jangebe Kankara a Faka ta Gina da dai sauransu. Sai kuma na kwana-kwanan nan da aka sace yara a Kuriga jihar Kaduna da kuma 'yan makarantar Tsangaya a jihar Sokoto. To ko me yasa sace-sace ya ƙara yawaita a Najeriya?
Malama Rukaya, akwai kusan dalilai hudu wanda muka yi musu jimla, dalilan suna iya shiga ababen nan guda hudu. Na farko, akwai shi kanshi matsalar tsaron, ma'ana har yanzu ba mu fito da tanade-tanade ba kwarara wanda za a magance matsalar tsaron nan. A ƙarƙashin wayannan akwai 'yan bindiga wayanda suke yawo kuma suka saka shi satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a matsayin hanyar da suke bi na cimma burinsu. A ƙarƙashin wannan akwai tattara kuɗaɗe da suke yi, akwai ƙoƙarin nuna gazawa na gwamnati, sannan akwai tozarta ma jama'a su kansu saboda dalilai wayanda suka shiga ciki, wayanda shi dukkan wayannan ababen da na ambata suna da faɗi. Abu na biyu shine kasancewa ya zan kama masana'anta na samun kuɗaɗe, wato da turanci abinda muke cewa economy. Satan jama'a don karɓan kuɗin fansa ya zama kusan akwai masana'anta wanda mutane da yawa na amfana da masana'antar. To wannan shi kanshi muka ware shi, za ki ga akwai ababe da yawa ƙarƙashinsa. Kuɗaɗen da suke karɓa, ta yaya suke karɓan kuɗaɗen nan, wayanda suke karɓan kuɗaɗen wace hanya suke bi, wake taimaka musu, duk dai akwai ababe da yawa ƙarƙashi. Sai na uku shine ita kanta siyasa. Akwai dalilai na siyasa wanda suke nuna cewa a baya-bayan nan ana akwai wayanda suke kokarin nuna gazawa na ita kanta gwamnati. Sai na ƙarshe shine abinda zamu iya saka shi cikin wato dalilai na cuɗanya tsakankanin jama'a, wanda da turanci muke cewa social. Akwai kusan za a ce gasa tsakankanin wayannan manya-manyan 'yan bindigan. Idan ɗaya daga cikin su ya wani abu, to za ki ga sauran su ma sun yi kokari su yi, ko su fiye ma abin da shi ya yi. To shi wannan shi kanshi yana cikin dalilan da a bayan nan cika ga an samu ƙarin yawaitar satan jama'a don karɓan kuɗin fansa. Kamar yadda na ce, ababen nan guda huɗu da na ambata, kowane ɗaya daga cikinsu za ka iya faɗaɗa shi, akwai ababe da za su shigo ƙarƙashinsa wanda kila saboda lokaci ba dole ba ne in shiga, amma dai a taƙaice dalilan kenan.
To masha Allah Malam Faruk, menene haƙoƙin 'yan ƙasa akan gwamnati?
Wato tsaro yana cikin abubuwa biyu ko uku. Na farko da yake tabbatar da kafuwar al'umma har su samu shugabanci, kuma ba gwamnatin da muka sani ta yanzu bane, da mutane suna haɗuwa ne saboda su kare kansu, sannan su samu wa kansu rayuwar da tafi amfani akan wacce suke ciki a da, ko na noma ne, ko na wato zuwa ai farauta ne, ko na mai. An dai san tarihin ɗan adam yana haɗuwa a wuri ɗaya ne muhimmi saboda ya samu wa kansa tsaro. Saboda haka duk wanda yake shugabanci, tsaro shine abinsa na farko da yake tabbatarwa. Idan bai iya tabbatar da tsaron nan ba, to duk abin da ya a shugabancin ba shi da amfani.
Hajiya Naja, a ƙasa da mako guda an sace kusan yara 'yan makaranta su 300 a arewacin Najeriya. Wannan me yake alamtawa game da harkan tsaro ne a Najeriya?
To ai bata lokaci ne ma kana magana harkan tsaro a Najeriya, ina tsaron yake? Ba inda yake da tsaro ko ina a cikin ƙasar nan? Babu. Saboda gwamnatin bata damu ba. Daman aiki ne shi amfanin gwamnati tun tashin farko. An yi gwamnati ne a kowace ƙasa saboda kare harabar ƙasa da kuma kare rayuka da dukiyoyin al'umma, wanda babu shi a Najeriya. Amma a ce wai yau mutum ya zama kamar dabba a Najeriya, a'a, abin da ban tsoro kuma tabbacin babu kuma.
To Dr. Kabir, irin waɗannan sace-sacen yara 'yan makaranta da ya sha faruwa a lokuta daban-daban kuma a mabambantan shugabannin ƙasa, misali kamar yaran sakandaren Chibok a lokacin mulkin Goodluck Ebele Jonathan, sai kuma 'yan matan Dapchi da dai sauransu a lokacin shugaba Buhari, sai kuma yanzu da aka sace ɗalibai a Kuriga a lokacin da muke ciki yanzu, wato mulkin Bola Ahmed Tinubu. To wasu suna zargin cewa salon jan ragamar harkan tsaro ne baya canzawa. Yaya gaskiyar wannan al'amari yake?
To a takaice dai, a ƙarƙashin waɗannan gwamnatoci da kika lissafa, akwai tanade-tanade tsari na mulki wadda ake ƙoƙarin hitowa da su. A ƙarƙashin shi na Goodluck Jonathan akwai tsarin da aka hitarwa da ake cewa Safe School Initiative. Sai daga baya a ƙarƙashin shugabancin shugaba Buhari aka hito da guda biyu, akwai wadda ake cewa Safe School Declaration, sai kuma a shekara 2021 aka hitar da tsari na ƙasa gaba ɗaya, wadda shi ma duniya ma muka tara gaba ɗaya aka kaddamar da tsarin wanda shi ma karkashin sa dai ana kokarin inganta tsaro ne a makarantu ne. To a karkashin sa ma har aka zo aka kafa wayansu sabbin sashi haka na gwamnati, wanda kuma ita shi ministering wato na ilimi education ne yake da shugabanci a wannan. To a takaice abin da nake son nuna ba wai rashin tare da tanada bane ke kawo matsalar, a'a rashin aiwatar da tare da tanada ne da kuma sa ido akan waɗanda aka baya ma haƙƙin na aiwatar da tare da tanada. Wato abinda ke shafar tsarin tsaro a Najeriya ba kusan in ka ware su ba abinda yafi rashin shi wannan tsatsa ido din. A Turanci akwai abinda muke cewa monitoring and evaluation, wato tsari da zaka bi wanda zai taimaka maka ka san ko kana kan hanya kokarin cimma burin da ke san ka cimma in kana tafiyar da tsari, wanda kuma kowane tsari na gwamnati yana bukatar wannan. To sai muka waye gari a tsaro shi gaba ɗaya babu shi wannan. In kai magana masu wanda suke shugabancin farnin tsaron za su ce ai tsaro yana bukatar siri. To ya kullum abin da suke kwana kenan da shi. To amma idan muka fita daga Najeriya muka je wayan su kasashe, su sun hito da irin wannan tare da tanadin a karkashin shi wannan tsari na monitor and evaluation. To alhamdulillahi daga gwamnatin shugaba Buhari da zuwa ita wannan gwamnatin akwai wani tanadi da aka yi wadda ana ce mai misali shi gwamnatin Buhari ya kira shi executive order 13. To a karkashin wannan ne shi wannan sabon shugaban Tinubu sai ya zo ya tabbatar da cewa wannan executive order 13 din an mayar da shi wato doka wadda a karkashin sa ne yanzu ya zo ya hitar da wani tsari wadda ya danka ma wadda take ba shi shawara kan harkar tanadi na gwamnati da haɗin kai tsakanin jami'an gwamnati wadda ake cewa policy and coordination, wato Hajji Hadiza Bala Usman kenan. To akwai tsari wadda ake yi wadda da Turanci ban san da zan fassara sa da Hausa ba, ana ce mai central delivery coordination unit, wato wani cibiya ne wadda duk wani abu da ake gwamnati ke yi nan ne za a ringa tattara bayanai na duba a ga ana cin nasara ko ba a cin nasara. To a karkashin wannan ne aka saka shi wannan monitoring and evaluation din. Kuma idan ba za mu manta ba, a watan 11 shekara 2023 gwamnatin ta na shi Bola Ahmed Tinubu ya sa hannu tsakaninsa da ministocinsa, na sa hannun nan alkawari ne wanda kowane minista ya yi na cewa zai cimma buri a sashen da yake shugabanci. To wannan dai an aka bi shi zai taimaka wurin tabbatar da cewa irin wayannan tanadin an cimma burin da ake son a cimma. Kamar yadda na ambata akwai tsarurruka da yawa wanda aka yi, kuma har yanzu misali akwai shi wannan tsari na ƙasa wanda nace an tara duniya an gabatar da su. To tun shekara 2021 kin ga yanzu akalla an samu shekara 3 wadda kuma har yanzu bamu ga an fara aiwatar da shi wannan tsarin ba. An hitar da kudade masu yawa don tabbatar da tsarin. A karkashin shi tsarin ana son kowace makaranta a kasar nan ya zan tana da mafi karanci tana da shinge, wato perimeter fence, wadda kin ga shine kariya ma na farko. To amma kin ga misali makarantan kudiga din nan babu da yake babu. To kin ga wannan ya nuna cewa kai tsaye akwai gibi. Tanadin da aka yi a karkashin shi wannan tsarin ba a fara cin musu ba. Abu na biyu shine rarrabuwan kawuna tsakankanin bangarorin tsaron nan. Kusan kowane sati in cika waye gari za ki ga cikin bangarorin nan tsaro guda 29 daya daga cikin su ya hitar da wani tsari na kariyar na bayar da kariya a makaranta. To misali na baya-bayan nan hukumar 'yan sanda shi Inspector General of Police ya kaddamar da wani sashi a karkashin hukumar na cewa za su ringa bayar da kariya ga makaranta. To haka in kika je Civil Defense haka dai gasunan za ki ga suna da irin wannan tanadin, amma har yanzu ba su hada kawunan su ba, wadda tanadin da aka yi a karkashin shi wannan tsari na kariya ga makarantu ne kamata ya su hada kawunan su ringa bayar da tsaro ga makarantu ne. To a takaice dai ababen da suke jawo rashin aiwatar da waɗannan tanadin da aka yi.
Wayo arewa, wayo arewa na bani tausayi. Wayo arewa, ƴaƴan arewa na bani tausayi. Sarki luku maru dan zarewa waka ci zan wa ƴaƴan arewa. Wayo arewa, wayo arewa, wayo arewa, muna ji muna arewa
jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
Malam Faruk ina sake dawowa kanka kana ganin gwamnati ta shirya domin fuskantar kalubalen tsaro a kasar ganin cewa haƙƙin dan ƙasa ne a bashi tsaro
to a ce gwamnati an kafa ta da wannan shirin amma akwai wato sakaci da kuma tsarin yanda wasu abubuwan kamar rashawa da sauransu suka zo suka shafi komai na al'umma da talauci da ya shigo wanda in talauci ya zo dama yana kawo matsalolin tsaro da abuwa da yawa wanda watakila sun zo shugabanni ne dai ba a da su wanda suka tsaya suka sa ido akan me ake so me ake ciki kuma suke san jama'ar su samu wannan maslahar wato sun fi san kansu akan kasar da ragowar jama'a sai haka duk yawancin abun da suke tasowa da suke shafan tsaro suna da dangantaka da rashin shugabanci masu kyau da shugabancin kuma da suka sa jama'a a gaba wasu ma daga kasashen turai suke zuwa amma akwai shugabannin masu kyau za su gani su za su fahimce su tun daga nesa za su yi maganin su
To na sake dawowa kanka Dr. Faruk wannan sace-sacen dalibai yan makaranta da ke faruwa a arewacin Najeriya kana ganin ba gazawar gwamnati bane a fili
gazawar gwamnati ne da kuma al'umma da shugabanci wato gwamnati tana tsakanin al'umma da shugabanci duk suna cikin gwamnati amma ana ce a ko laifin al'umma ne ko laifin shugabanci ne ko a addini wasu su ce ai halayen ku ne suke ja ku samu irin shugabancin da kuke da shi wasu kuma ma sun fara ce a ba haka bane shugabanci fa sai dai a iya amfani da shi a iya cutar da ku saboda halayen naku amma shi shugabancin ana yana da nashi wato yana da nashi responsibility nashi wato dalilan tafiyar da shi saka a tsakanin al'umma da shugabanci anan ake samun matsala kamar yadda na faɗa aka na zama a kunci da rashin tattalin arziki mai kyau da yunwa tabbas al'umma da yawa wasu za su fara dama abuwa biyu ne suke yawan faruwa irin ko al'umma ta rabu ta fara cin diddigin juna suna bin juna suna bugewa saboda bukatun wanda suka fi wasu ko wanda suka samu bindiga da wanda ba su da ita da sauransu ko kuma su gane cewa suna da matsala da shugabanci su hada kai su fara kalubalanta wannan shugabancin a kawo canji to al'umma irin tamu da take da bambantaka da yawa bambanci yayi yawa yana da wahala al'umma ta hada ta wato kalubalanci shugabanci shi yasa muke ganin sai mutane in suka ga bala'i yayi yawa sai su fara daukan wato wato suna yin amfani da nasu damar suna abin da suka ga dama to wani yana cikin dalilin da yasa muke samun wa'annan sace-sace kuma yazo mana da aka rinka kafa kungiyoyi wanda suke neman suna dan su cimma wasu bukatunsu sai ba a iya maganin su da wuri ba musamman wanda aka soma tun daga Niger Delta sai zama na ai a cikin wato zan iya cewa shirme irin na zamantakewan sai mutane su rinka kare su saboda ko dan nasu ne ko dan suna da dangantaka da su ko yaran su ne ko addinin su ne aka rinka tabbatar musu da abin da suke so wanda kuma duk irin wannan kungiyoyin muhimmin abin da suke so na farko shine su suna to sace-sace ya zo saboda kungiyoyi suna son su suna kuma sai aka bari aka rinka ba su dama wasu ma ana daure musu gindi ana ce ai suna da gaskiya abin da suke yi har abin yazo yanzu ya zama ya bugari gaba daya
wa haji ana je na sake dawowa kanki shi wannan kalubale na tsaro da Najeriya ke fama da shi ba kya ganin wani rashin katabus ne na gwamnatin wato gwamnatocin baya ita wannan gwamnatin ta gada daga wajen su
gwamnatocin baya rukayya dan me isa kai zaka karbi mulkin da ka san kai ba zaka iya ba shi da yanzu kullum sai a dinga cewa gwamnatin baya to shi wanda izo hajaran majanan da karfin siya ya karbi mulki bai san abin da zai karba ba haka kawai mutane sai su dinga yin ƙaryar banza suna cewa wai gwamnatin baya me ya magana gwamnatin baya ina ruwan mu da gwamnatin baya kai da ka zo zaka karbi mulki kace kuma zaka karba da karfin siya tunda mulki ba alakat bane haka tunubu yace yace a karba da karfi to me isa ka karba kai baka da masaniyar halin da kasar take ciki ne baka da maganin halin da kasar take dan me isa zama din azuncin gwamnatin baya gwamnatin baya bala'i ce wannan masifa ce to kin gane mu a abin da yake damun mu shin dukiyar al'umma kasan nan al'umma kasa ce ko ta wani ce me yasa ba amfani da dukiyar kasa don a kare kasa me yasa yin zamanin cewar misali rakin da a dinka zancen cewar wannan wannan abin da ya shafi arewa bane wannan abin da ya shafi arewa ba ta cikin kasar Najeriya ce ko arewa ba Najeriya bace
to ma sauraron mu za mu datsa aya a nan a mako mai zuwa za mu dora ta yaddar Allah
idan kana banki ko sai a haika idan ka falka ba ka danno
to madalla da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau kuma kuna amfana
ganin cewa muna cikin watan Ramadana zamu garzaya ga Dr. Adamu Dawood likitan kula da jiki domin ya bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata a ci a lokutan sahur Dr. Gareka
to a takeice tun da ita azumi an yi shi ne daga sahur a dauka har sai an kira sallar magriba sai ayi iftar wato bude baki to tunda zafi yayi yawa yanzu nan tun daga lokacin da mutum zai sahur ya kamata ya sa abun da zai ci yadda kishin ruwa ba zai mashi tsanani ba da har zai galabaita to wayannan abun da za a ci lokacin sahur ya kamata ya zama abun da akwai maiko-maiko abun da suke da maiko-maiko kamar mutum ya sha fura da nono ya ci dan wake ya ci dan fried abubuwa kamar abun da aka toya kamar su dankali nan da dan kwai ya ci kuma irin abubuwa da little fries haka ko ya danci tuwon shi dan miyan taushe tunda shi ma akwai dan maiko-maiko a ciki ko da dan shayi amma za a sha shi kar a sa madara dan shi madara kan sa kishi sai mutum ya jira sai ya sha ruwa after kamar 2 to 3 hours to in yayi haka nan insha Allah za a ga cewa azumin za a dauke shi har a kai magariba ba tare da an ji kishi sosai kuma in bi tare da cin abincin nan ya kamata a sha ruwa sosai ba ruwa mai sanyi da yawa ba da ruwa mai sanyi da yawa bai bari mutum ya sha ruwa to yadda har zai cewa ya koshi ko ya ginsu da cewa ya kashe kishi to in an sha ruwa haka nan a lokacin sahur yakan taimaka a ji daɗin azumi ba tare da an galabaita ba to sai na dauki azumi din ya kamata mutum na aikin karfi ya tabbata ya yi su kafin 12 rana ya kammala aiki da suke da son karfi sosai kafin 12 rana to insha Allah karim za a iya ci gaba da azumi ba tare da an galabaita ba sannan in mutum ba shi da lafiya ya tabbata cewa ya sha magani da zai taimaka masa kafin ya ce saboda wahalar azumi bai iya yin bai zai iya yin ba zai saboda wahalar ciwo ba zai iya yin azumi ba sai kokari a sha magani kamar mutuna da ulcer ya sha magani shi lokacin sahur in kana da hawan jini ko diabetes ko wani chronic disease dai haka ka sha magani wanda ana raba shi kala biyu ne ko uku to especially ga yawanci akan sha kala biyu da safe ko da daddare to sai mutum ya sha da sahur sai kuma yin gwada wata kadan ci abinci sai ka sake sha to bayan an sha ruwa insha Allah ka rinka suka ji dadin azuminka sai kai kokari in kai bude baki da kayan itace ko dabino ko ɗan fruits haka sannan sai ka dan sha ruwa kana sai kai sallah in kai magriba sai ka zo ka dan sha kunu ko da kosai ko da alala ayin kana da ulcer a rage kayan yaji da yawa a rage kuma cin abubuwa masu maiko da yawa to in kai wannan kuma sai ka dan sha ruwa sannan kai sallan tarawih sai kuma in ayi da tarawih a dan huta ka dan sha ruwa dan samu abinci kadan ci kan kwanta bacci kadan sha ruwa kuma kadan farka da daddare ka zama ka tashi ka shirya ma sahur to insha Allah ka haka ana haka ana haka zaki ga azumi ya tafi daidai ba tare da an galabaita ba insha Allah wahala ba
to haka yake
yanzu kuma za mu leka filin girke-girken mu.
To madalla, masu sauraronmu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron wannan shiri ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tsallaka gefen kwalama.
Bishirinku masu sauraronmu, shayin da bakwar mu za ta yi mana a yau na daban ne, specialty ma take kiran shi. To haka yake a sunan bakwar namu.
Assalamu alaikum. Sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies.
To a me zaki gabatar mana a yau din nan kamar da yanda dai masu saurara suka ji na ce shayi.
Ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ki ƙara so ki sha shan wani flavor din shayi ba. Ne ni ina da son shayi so irin na shiga na I went out of my way dan ci kenan. In samu recipes in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different abu different taste shayi. So yau zan muku special shayi na wanda ba kowa nake ba wa recipe din nan ba sai wanda na ga ya cancanta.
Haka yake to su sauraron mu da fatan kun shirya tsaf domin jin yadda wato za ta gabatar mana da wannan shayi.
Shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata. Kinga kuma bawon le abarba wanda yanzu ana azumin nan kowa yawanci ana samun shi. Ko baki da shi a gida yau zaki sai wurin masu yanka lemu za su baki wannan bawon abarba sai bawon lemu. Shi bawon lemu nake magana wannan green din nan ba shi banda fara. Shi green din zaki iya sa grater ne kidan kankare shi kuma zaki zuwa wurin masu lemu shi masu sai da kayan fruit din nan in nan wanda suke barewa din nan har su shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom din ki. Shi cardamom ana ce mishi habbohan. Ba san ko Hausa me ake ce mishi ba amma dai habbohan nake dan shi kanana ne haka ana yawanci abincin Laraba suna sawa. Shi cardamom din sai kuma ki samu shi ruwan lemu ki sa mishi ko dan lemun tsami haka. To iyakacin abin da kike bukata kenan. Su duk wannan da bawon abarban da bawon lemu din da habbohan din duka zaki sa shi cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki dora shi a wuta. Sai ki tafasa shi. Shi bawon abarban kawai ma zaƙin shi zaki ba sai kin sa suga ba. In kika amfani kika yi waɗannan ba sai kin sa mishi suga ba. In kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti 5 saboda duka flavors din za su fito. Sai ki zo ki in kina son shi tafashasshe ne sai ki ƙara mai da shi wuta. In kina son shi ya dan huce din sai ki tace shi ki dan ƙara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan. Shikenan minti din ki.
Wannan shayin dai ba da mai kiyuya kenan ko
ba yaro mai kiyuya
so watan gaba dai waɗannan kayan hadin da kika fadi war gida ka za ta wanke su ne ta sasa a tukunya ta tafasa su bayan ta tafasa ya dan tafasa ka kamar minti 10 akan wuta sai ta sauke huce saboda in ya dan hucin shine kamshin duk abin da ake bukata zai fito in kuma tana son ta sake mai da shi kan wuta bayan ta ajiye na minti 5 nan sai ta sake mai da shi kan wuta ya sake tausa na biyu sai ta zuba a cikin flax. To haka yake masu sauraron mu da fata wanda ya kunji yanda za ku bi wani salo domin yin wani salon shayi kenan zance wanda ba tare da makin sha wahala ba ko a wajen masu sai da kayan marmari wato fruit kika tafi da ki samu bawon ayaban abarbanki da kuma bayan bawon lemu amma fa bayan bawon lemun karki manta green din karki bari mai farin ya shiga saboda in mai farin ya shiga yana da daci kamar yadda bako mu ta yi mana bayani sai kuma ki samu cardamom dinki to duka waɗannan abubuwan ne zaki saka shi cikin tukunya wato ki dafa shi ba tare da ma an sa ganyen shayi ba kenan ba ganyen shayi to haka dai zaki yi wannan shayi naki da fatan zaki gwada a gida ki ba wa yaya su ma su sha ki ba wa shi kanshi mai house ya ji wato salon wani shayi na daban. To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna tare da mu ne a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Watan Ramadana shine watan albarka musulmin duniya mai muku barka mu kawo ibada mu saniyar dar Allah watan Ramadana watan alqur'ani watan da mutan duniya muke yin sahani watan da muke dirgoso a barabani ya tsare mu da sharri chote kanza mani ya ara mara jiko mujunga bautar Allah
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Godiya ta musamman ga wakiliyarmu Rukayya Basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka ji muryoyinsu. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya.
Somebody